demokradiya a yau. Cikin shirin ko hukumar DSS ta Najeriya tana da hurumin kama alƙalai, abinda za mu duba cikin shirin kenan a yau. Masarar assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin mu je ga siyasar Najeriya a gurguje, kamar yadda wata kilba za mu kasa sani ba, yanzu saura muhawara ɗaya tsakanin Madam Hillary Clinton da Donald Trump, wadda za a yi ranar Laraba ta makon gobe, wato 19 ga wannan wata. Faifan bidiyon batsa da aka ɗauka shekaru 11 da suka wuce, inda aka ji Donald Trump yana maganar da wasu masu sharhi suke kwatantawa da tasha kan mata, hakan ya sanya shugabannin jam'iyyar musamman a majalisar dokokin ƙasa sun juya masa baya. Shi kuma Donald Trump ya ɗaura ɗamarar yaƙi da su. Masu iya magana ke cewa yanzu kallo ya koma sawa, shirwa ya ɗauki giwa. Dama alamar jam'iyyar Republican nan Amurka ita ce giwar. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a ƙarshen mako jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya da ake kira DSS a takaice suka kai su mamaye a gidajen wasu alƙalai, ciki har da na kotun ƙolin ƙasar. Lamari da ya sa babban jojin Najeriya Mahmud Muhammad yin tir da matakin, haka ita ma ƙungiyar lauyoyi da kuma ɗaiɗaikun 'yan ƙasar suke faɗin albarkacin bakinsu. Ga shimfiɗar da Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa suka haɗa mana.
Barista Yakubu S. Bawa Lumfashi babban lauya ne a Najeriya.
Amma abin da ya faru, muna cike da baƙin ciki da kana magana alƙalai wanda suke su ne suke a cikin kotu wacce take ita ce ta ƙarshe a Najeriya, shi ake kira Supreme Court. Su aka yi ma wannan abin da aka yi ma. Ka shiga gidan alƙali ƙarfe 9 na dare. A sace ma na ka'idar sace na duba gidan mutum, akwai ka'ida, akwai lokaci da ya kamata a yi. Kamar muna mulkin soja ne, amma a demokradiyya ba a yin haka. Shi za ka ke gani ƙungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya, AB Mahmud Sino Advocate, ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a yi daidai ba, ya Allah wadare da abin da aka yi. Kuma muna bayan bayan shi ba a bi ka'ida, ko da akwai waranti ba haka ya kamata.
Masu sharhi irin su Shaibu Mungadi na ganin akwai ma buƙatar a faɗaɗa irin wannan samame.
Ya kamata hukumar DSS ta faɗaɗa wannan aiki ba daga alƙalai kawai ba. Duk wasu wato hukumomi ƴan sanda, domin suna da hannu wajen harkokin shari'a da gabatar da ƙara da sauransu, da lauyoyi, manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fitar hankali. A shiga manya-manyan ƴan sandan Najeriya su ma a shiga gidajensu.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani da kakkausar lafazi dangane da ƙungiyoyi da waɗansu alƙalai da suke zarginta ne cewa ta nema ɓangaren shari'a hawan ƙawara ne. Malam Garba Shehu, kakacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya rattaba hannu a wannan sanarwar.
Wannan abu da ya taso ba faɗa aiki tsakanin ɓangaren gwamnati da ɓangaren shari'a ba, ko da alƙali. A'a, faɗa ake yi da rashawa da cin hanci da ya katutu a ƙasar nan.
Jin abin da masu kallamirin wannan mataki suke cewa ya sa na tambayi Barista Modibo Bakari, shin wacce dokar Najeriya ce wannan hukuma ta taka da kama waɗannan alƙalai?
Ban san in akwai doka da ta taka ba, amma na san dokar da suka dogaro suka aikata abin da suka aikin da suka aiwatar. To wannan idan ka duba a cikin gargashin wannan doka da ta kafa wannan hukuma, a sashi na biyu da sashi na ƙaramin sashi na uku, an ba su dama su yi banda cikin ayyukan da suka yi tanadi a cikin wannan dokar, kuma suna da iko wanda idan shugaban ƙasa ko kuma hukumar majalisar dokoki ta ƙasa ta dubi wani aiki wanda ya kamata a ƙara musu, ko a ba su wani wato additional responsibility, ko kuma any other responsibility da ake kira a Turance, wato duk wani aiki da aka sa su a haɗe da waɗannan ayyukan da suke tanadi a cikin wannan dokar, to suna iya yin aiki.
To akwai waɗanda suke cewa dokoki da suka kafa hukumar da ka ambata haƙƙinsu shine tsaron ƙasa, al'amari da ke barazana ga tsaron ƙasa shine haƙƙinsu, ba su da wani haƙƙi na shiga wannan ɓangare.
Eto, ya danganta abin da aka fassara da abin da yake tsaron ƙasa ko barazana ga tsaron ƙasa. Domin na gaya maka wannan hukuma a gargashin dokar da ta kafa ta, suna wato gargashin ofishin shugaban ƙasa. To abubuwa guda biyu, banda ayyukansu da aka zayyana a cikin dokoki da suka kafa su na yau da kullum, akwai kuma na ga baka ƙarin ayyuka da shugaban ƙasa na iya ƙara musu, ko majalisar tarayya take iya ƙara musu aiki. To shi shugaban kasa ko da yake akwai coordinator na securities a gareshin shugaban kasa wanda yake lura da yau da gobe yake tsakanin su da shugaban kasa. To amma ba mu san menene wani aiki ko sun samu kuduri ko kuma wani iko ko tafin ko izini wajen wanda suke lura da su shugaban kasa ko kuma wani wanda ke lura da samarin shugaban kasa na ɗaya kenan. Na biyu ba mu san waɗanne ayyuka ne shugaban kasa ya ƙara musu banda wanda muka sani a cikin doka ba.
Kace shugaban kasa na iya ƙara musu aiki, shi shugaban kasa zai iya ƙara musu aiki ba tare da sanin majalisa ba?
Wato abun da ake kira any order assignment a cikin dokar ba wai zai sauya dokar da ta kafa su bane ko kuma ya ƙara mata ƙarfi ko faɗi ko ne abu, a'a, wai a cikin abun a cikin dokoki da suka kafa hukumar yadda suka bada ayyukansu da yanayin aikinsu da yake aiki ne na dole su ne suna ƙarƙashin coordinator national security wato kamar ko security advisor a ƙarƙashe dai na ofishin shugaban ƙasa ne.
Akwai lauya a nan Amurka da ya ce matakin da aka ɗauka ya saba kashi na 292 wanda ya baiwa kowane reshe na gwamnati ƴancin cin gashin kansa. A me zaka ce kan haka?
A'a, abun da ake nufi da doctrine of separation of powers a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya wato wanda ya raba executive da judiciary da kuma legislature wanda aka raba a ƙarƙashin sashi na 4 da na 5 da na 6 na tsarin mulkin Najeriya. Ba ana nufin cin gashin kai ne na wanda idan mutum ya aikata laifi wani bangare daga ciki ba za su je su aikatar da aikin su ba. Ba abin da ake nufi shine duk mutumin da bai da kariya, to kuma ka san alƙalanmu a Najeriya ba su da wata kariya kamar yadda shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamna da mataimakin gwamna suke da shi a game da gurfanarwa na hukuma ko a kotu idan ana zargin aikata laifi. Kuma in ka duba ai aikata laifi duk gwamnati wannan su jami'an tsaro na cikin gida da kuma 'yan sanda da duk wani jami'in tsaro da naskar kasan a Najeriya yana da iko ya kama mai laifi gurgudun yanda aka tsara yanayin aikinsa a ko a ina ba ma sai cikin gwamnati ba ko ma a wajen gwamnati.
Barista Modibo Bakari, Chief Jojin Najeriya, ƙungiyar ku ta lauyoyi ta Najeriya da ma ɗaiɗaikun mutane sun fito suna Allah wadai da wannan mataki da ita wannan hukuma ta ɗauka. Me yasa kake gani suka ɗauki wannan mataki in dai bayanan da kai na su ba su san waɗannan bayanan ba ne ko kuma dai akwai wani suna da wata hujja wata madogara daban?
To ai ita doka kamar law wato ɓangare na law ba kamar ɓangare hisabi ba ne wato kamar mathematics. In ka ce ɗaya in ya haɗu da biyu dole ya zama uku, duk duniya in amsa ba ta fito haka ba za a ce maka kai kuskure. Ita doka law kowa da yanda ya fahimci ya gurgurun fahimtarsa da kuma ijtihadinsa, don haka ba laifi ba ne idan mutum ya fahimci daban wani kuma ya fahimci daban. Ni ina magana ne akan fahimtata da kuma ɗan ƙaramin ijtihadina da na yi bisa ga bayanin da na sani. To kuma kowa yana da ra'ayinsa na fahimta ga gurgudo, don haka in lai ra'ayinka ya sha bamban a zai ɓangare a shiriyance ba za ka ce ra'ayin wani kuma ba daidai ba ne. A kai dai ka dogaro ga ra'ayinka ka ba da hujjojinka, shi ma shi yasa ake samu kowace shari'a za ka samu lauyoyi daban-daban suna haɗuwa kuma suna kawo sha'arwari da ra'ayi daban-daban. Kuma duk ba wanda zai ce naka ba haka ba ne, don fahimta magana ce kawai ta fahimta. Ai
haka akwai waɗanda suke ganin cewa ai ya kamata a ce haƙƙin ladabtar da alƙalai da duk wani abin da suka yi ya kamata ya zama haƙƙin wato majalisar kula da harkokin shari'a da ake cewa NJC. Me yasa ba za a kai ƙaran waɗannan alƙalai da ake zargin nan gaban wannan majalisa ba?
Lallai National Judicial Council suna wanda ake kira NJC suna da hurumi mai yawa sosai matuƙa, musamman kuma in ka dubi koda ma Judicial Discipline Regulations nasu na 2014 wannan dokoki da kuma ƙa'idoji da suka yi suna da iko akan gurfanar da alƙalai da kuma discipline nasu. Amma abinda za ka gane shine su ba wai suna saɓanin abinda jami'an tsaro suke yi, suna karo da juna wato conflict of duties ake kira ba, ko overlapping of duties na wannan ba. A'a, National Judicial Council suna duba ne akan laifuffukan da kamar National Judicial abin nan kamar Code of Conduct for Judicial Officers.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na makon nan. Sai kuma mako mai zuwa da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa da Barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.